goma sha shida.
Gobe sha shida. Sai kuma fitowar rana karfe 6:27. Muna yau muna ranar Juma'a. Ita ce Juma'a ta farko a watan Ramadan. Muna wato bukatan addu'a ga kawunanmu, ga 'yan uwanmu, iyayenmu, al'ummarmu, ƙasarmu. Akwai bukatar mu yi addu'a wannan lokaci. Dama Juma'a rana ce ta addu'a, sannan kuma ta dace da Juma'a a cikin Ramadan. Abu na biyu shine yawaita yin salati ga manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam. Annabi alaihi salatu wa salam yace daga cikin fiyayyun ranakunku ita ranar Juma'a tana ciki, bal fiyayyen rana a cikin sati ita ce ranar Juma'a. Sai yace ku yawaita min salati a cikin ranar. To darasinmu a jiya mun fara magana akan a cikin wannan wata na Ramadan akwai bukatar mu gyara zakata. Mun fara bayani akan wato wasu niqadin da ya kamata mu lura da su domin gyara zakatanmu, saboda zuciya ita ce mahallin nazari, inda Allah yake dubawa a cikin bayi ita ce zuciya. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum innama yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum. Allah yana duba zakata ne da kuma aikin da mutum yayi, kuma duk yadda aiki yayi kyawu ba aiki na zahirin bane mizanin zuciya ce mizan, domin ta'idar innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Duk wani aikin da ake yi, to aikin ana lura da shi ne saboda niyyarta, kuma kowa ana saka masa ne gurgurun niyyar da ya a cikin abin da yake yi. To idan niyyar ta inganta, aiki zai yi kyawu. Idan niyyar bata inganta ba, aiki ba zai yi kyawu ba komai yawansa. Shi yasa a hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wato idan mutum ya aikata aiki, ya yunkura zai yi aiki, sai ya yi aiki za a ba shi lada 10. Amma idan ya tashi zai yi aiki sai bai samu ya yi aiki ba, wa in hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila. Allah zai rubuta masa aiki kyakkyawa cikakke idan ya yunkura bari in yi sai ya kasa ko wani dalili ya hana shi. Me yasa? Idan yayi niyyar aiki mai kyawu, Allah zai rubuta masa aiki mai kyawu ko bai yi ba, saboda ingancin niyya. Kaga tun ba kai ba ma saboda ingancin niyya ana rubuta maka lada. To wannan ya nuna zuciya tana da matukar muhimmanci wajen neman kula da ita. To zuciyar nan kamar yadda muka yi bayani a jiya, tana da akwai zuciya mai lafiya, akwai zuciya mara lafiya, akwai zuciya matacciya, akwai zuciya makauniya, akwai zuciya busasshiya, akwai zuciya mai rauni. Wannan zaka samu a cikin ajinas na mutane. Wani lokacin ma ko baka lura da janibin addini ba, kawai ka duba mutane, mutum a zamansa na mutum, musulmi ne ba musulmi bane, in dai dan adam ne, ko da bai da wato addini bai yi karatu ba, wasu Allah ya su da zakata masu laushi, suna da tausayi ga halittun Allah, suna da son yin alkhairi ga halittun Allah, suna kiyamatan abubuwan da yake mara kyawu. To wannan shiriya ce da Allah yake sawa a zakata, ko da mutum bai yi karatu ba za ka ga mutum yana da irin wannan. Wani kuma ya yi karatun amma kuma sai ka ga akasin haka. Kafin nan muna son mu taba su menene wato abin da yake inganta imani, ma'ana inganta zuciya ta samu lafiya, ta samu ƙarfi, da kuma abin da yake kawo zuciya rauni da lalacewa da mutuwa. Zuciya takan samu ƙarfi ne ta zama rayayya idan ta san mahaliccinta subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya san Allah ya kadaita shi wajen bauta, ya bi umarnin Allah, ya kiyaye hanin Allah, ya zama yana jin kunyan Allah, shi ya halice ni, ya rayar da ni, ya bani duk abin da nake so da ni'iman da ya yi min, wanda ba zan iya in gode ba, ba zan iya in kididdiga su ba, sannan kuma ya za a yi a ce na yi abin da bai ya so. Wannan nau'i ne na jin kunyan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istahyu min Allah haqqal haya, ku ji kunyar Allah mafi cancantan ku jin kunyansa. Sai sahaba suka ce inna lanastahi min Allah walhamdulillah, mu muna jin kunya na Allah, mun gode wa Allah. Sai Annabi ya ce duk wanda yake jin kunyan Allah, man istahya min Allah haqqal haya فليحفظ الرأس وما حوى وما وعى والبطن وما حوى, يكيا كي دا أبن دا كن يدوكا دا تكي دا أبن دا تكين يتارا. معنا إن كان جن كن ين ألا يزمن تو كان يكيا يدوكو كنسا أزمن كان دان آدم إيه يكن فارو كي يفسكولي كي منتوا كون لوكا جمع كي غنغنشي كون لوكا جمع أسا كفشي كو حوشي. أما أسلنكا galibin lokacinka a gaggacewa kai lafiyayye ne, mai nisantan abinda Allah bai ya so. To wannan zai kara wa zuciya wato rayuwa, zuciya ta zamanto ta san Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamansa na bawan Allah, manzon Allah. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu, ni bawa ne, ku ce bawan Allah kuma manzon Allah. Wannan shine matsayin da ya kamata mu aje Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi alayhi salatu wasalam shi ba Allah bane, shi ba daga hasken Allah bane, shi bawa ne na Allah. Iyaye biyu ne suka haife shi, ya tashi maraya alayhi salatu wasalam, maraiki mai daraja wanda ba taba samun wani maraya da ya tashi a maraiki ya samu irin wannan matsayi na manzo sallallahu alayhi wasallam ba. Annabi alayhi salatu wasalam bawan Allah ne, Allah ya aiko shi ga al'umma bayan ya cika shekara 40, an bashi annabta da iqra, an aiko shi da cewa ya ayyuhal mudassir qum fa anzir. Annabi ya dauki shekara 23 yana karantar da al'umma tauhidi, sallah, azumi, zakka da dukkan mu'amaloli. Yayi shekara 13 a Makka, yayi 10 a Madina, ya koma ga Allah bayan Allah ya cika addini musulunci, addini ya cika. Wannan annabin Allah ya aiko shi jin kai ne da rahama ga al'umma, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a sani na gaske yakan kara mutum imani, ya rayar da zuciyarsa. Shi yasa Allah madaukake ya nuna mana lalle abin koyi yana nan cikin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ga al'umma. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Muna da abin koyi a rayuwar sa alaihi salatu wassalam, tabi'arsa, mu'amala. Annabi bai taba daga kansa ya kai kansa wani matsayin da ba nan Allah ya aje shi ba. Akwai lokacin da wani ya zo zai yi magana a gaban shi, sai mutumin yana karkarwa, jikinsa yana rawa, ni da ne na wata mata wacce take cin bosasshiyar nama. Alaihi salatu wassalam, an zo ana cewa, ana yaba masa sayyiduna ibn sayyidina kaza kaza, ana kirari, sai ya ce a in za ku yi magana ku yi hattara. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam, kada ku fifita ni ku kai ni irin inda nasara suka kai Isa dan Maryam alayhi salam. Ni bawa ne, ku ce bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam. A rayuwar Annabi sallallahu alayhi wa sallam, idan mutum ya karanta, shi yasa ake so mu karanta cancantan sanin sa, da mun ji umarnin sa kuma muna bi, to wallahi duk hayaniya da ake yi, wato duk wani ma da zai kawo hayaniyan sa, sai ka ganshi yana tafiya tsirara ne. Don Annabi ba irin sa ba, ba kuma za a irin sa ba, shine kadai wanda Allah ya bamu garanti in mun bi shi mun shirye. To imani da shi sallallahu alaihi wasallam, da bin sunnan sa, da son masoyan sa, da kin makiyan sa, da yawaita masa salati, wannan yana rayar da zuciyar dan adam. Mutum ya zamanto yana da imani, kuma duk lokacin da kaji kana samu imanin, kana wani lokacin imanin yana karuwa, zaka ji nishadi na ayyukan alkhairi. To karka wuce iyaka, duk lokacin da imaninka ya caju, to cajin ya zamanto over charging. Kaga caji in ya zama over charging zai wuce, wannan shine itira kenan, wato shi yasa aka hana mu ifrad da at-tafrid, ba a son mu ce iyaka, ba a son mu tauye, mu yi tsaka-tsaki. To wannan yana daga cikin abin da yake rayar da zuciya. Zuciya tana rayuwa, takan samu ƙarfi idan ana yawan karatun Al-Qur'ani. Karatun Al-Qur'ani na rayar da zuciya. Karatun Al-Qur'ani zai kawo wa mutum sauki a rayuwarsa da tunaninsa. Shi yasa Allah madaukake shi, alladhina amanu wa tutma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tutma'innu al-qulub. Wanda suka yi imani da Allah, zukatansu suna samun natsuwa da ambaton Allah. Ku saurara, da ambaton Allah ne ake samun natsuwa. To mutum yana karatun Al-Qur'ani cikin natsuwa, ba cikin hayaniya ba. Kowa in mutum ya samu kansa a wani wurin da ba kowa, ya zauna yayi tadabburin Qur'ani, in kana jin ma'anin sa alhamdulillah, idan baka jin ma'anar abin da kake karantawa, maka ji a jikinka kai kana karatun Al-Qur'ani ne, kana karatun littafin Allah ne. Karatun sa kadai din zai sa Allah ya baka natsuwa. Balle kuma in kana jin ma'anar, kuma kana tsayawa kana tadabburi kana lura, in ka zo kan wata aya da ke dauke da wani wa'azi, wata hikima, ka tsaya kana nanatawa kana tadabburi, wannan yana kara mutum imani. Sannan kuma zama zuwa masallaci. Masallaci wuri ne da Allah ya tanada saboda bautawa Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada. Masallataiya wurin sajada wato na Allah ne, kada ambaci wani Allah a wannan masallaci. To masallaci da yawa muna shiga masallaci muna sallah, wasu sun lura sun sani, amma wasu har yanzu ba su lura ba. Idan kana iya kamar da hankali yayin da aka kira sallah, inda ka yi sauri ka zo masallaci, da an kira sallah ka yi tahiyatul masjid, ka zauna kana jiran imam a zo a yi sallah da kai, shin ka lura kafin ka zo ka shiga masallacin da kuma bayan ka shiga ka yi gaisuwar masallaci ka zauna kana jiran imam, ko kafin a tashi sallah farilla ma, za ka ji zuciyarka tana da wata natsuwa da babu ita a waje. Saboda me? Saboda Allah ya tanadi wannan wuri ne don bauta masa, wuri ne da ake kawar da duk hayaniyar duniya. Shi yasa ka haramta cinikayya a masallataiya. Yayin da mutum zai zo masallaci ana so ya zo cikin natsuwa. Shi yasa Annabi alaihi salatu wasalam ya hana mu zo masallaci muna masu gudu, ana son natsuwa. Kuma idan ka shiga masallaci to abinda zaka yi abinda ya shafi addini ne, ba sai da sayarwa, ba wani abu na hirar duniya kaza kaza, ba laifi bane ayi wata tambaya na wani abu dai, ina wane, wane ya je kaza, wane zan je kaza, zan je kasuwa, zan je asibiti. Amma a zauna ana hirar da ba abin da ya shafi addini ba, ba abin da ya shafi rayuwar al'umma ba, musamman a ce hirar ana yi ne na sabon Allah, to wannan haramun ne. Allah madaukake yace fi buyutin, a cikin suratul nur, fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Wasu gidaje ne, wato a cikin wasu gidaje ne da Allah madaukake ya bada umarni a daukaka su, sannan kuma a dinga ambaton sa subhanahu wa ta'ala a ciki safe da yamma, ayi sallar asbahi, ayi azhar, ayi al'asr, ayi maghriba, ayi isha'i, duk salloli guda biyar din a masallatai ake yin su. Idan akwai masallaci a kusa da kai, karkace zaka yi sallah a bakin titi ko a bakin shagonka, wai dan cewa ai sauti yana isa gare ka, wannan ba daidai bane. Ka kulle shagonka ka zo masallaci, in ka idan da sallah ka je ka bude. Allah ya halice ka ne ka yi wato ibada, bai halice ka kai kasuwanci ba. Kasuwanci din Allah ya riga ya lamince maka arzikinka, amma kai ka bauta masa shine abin da yake wajibi akan ka. Saboda haka kada ka ce kasuwancin ka zai hana ka bautawa Allah. Ka kula da addininka. To wasu mazaje ne Allah ya ce saye da sayarwa ba ta shiga da su kaji ba, ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis sala. Ashe kenan duk wani mumini wanda yana so zuciyarsa ta yi rai, ya zama yana da wato imani, to ya dinga zuwa masallaci yana sallah. Shi yasa a wani asar yana cewa idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. In kun ga mutum yana da azumta masallaci, ku shaida masa yana da imani. Sannan ga hadisin Abu Huraira, mutane bakwai da Allah zai sa su inuwar al'arshi ran tashin kiyama, mutane ne da kullun suna sallar, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mutumin da zuciyarsa ta ratayo ga masallaci. Sannan kuma wato kusantan marayu, a zo wurin marayu a shafa kansu a basu abu, ko kuma a je gaida mara lafiya a yi musu kyauta, irin wa'annan suna ƙara wa mutum imani, suna rayar da zuciya. Ko ka zai mutum ya je asibiti, kawai ko ba ka da mara lafiyan da ka sani, ka je asibiti ka shiga ward din mara lafiya, ko ward din surgical ne ko medical ne, ka shiga dai kana tafiya kana dubawa, kai in kana da damuwa, kai in kana da bukata, akwai wani kudin ka da ya makale kana ihu akai, akwai wani abin da kana cewa in kudi ya zo za ka yi, akwai wani musibin da ya same ka kana cewa ranka ya ɓaci, an yi ka hakkinka, an yi kaza, an yi kaza, to inda ka je asibiti ka gani, kana zagayawa, kana tafiya ward-ward, kana tafiya gado-gado kana bi, kana gaishe su, kana wucewa, ba sai ka tsaya kan wani ba, a kana tafiya za ka ga wani gashi kafa an guntule kafansa, wani kansa a fashe gashi nan kan ya kumbura. Nan gaba ne maza a yi masa aiki, wani a yi hatsari ko bai san ina ma yake ba, duk wannan za ka gansu a cikin asibiti kana tafiya, wani ka zo an sa masa roba, wani ka zo za a kai shi a yi masa dialysis na kidney, sa za a wanke, wani gashi nan, to irin waɗannan da za ka gani kai ga kanan kana tafiya da kafanka lafiya ƙalau, waye ba su wannan ciwon, kai kuma waye baka wannan lafiyan? Allah ne. To wannan sai ka ga imaninka zai ƙaru, zuciyarka za ta samu rayuwa. Haka in ka je kana duba waɗanda suke cikin kuncin rayuwa na bukata, wani baya da abin da zai ci, wani baya da abin da zai sha, wani baya da abin da zai sa, kai Allah ya maka waɗannan, to waɗannan sai ka zaka takaita burinka ka zo kana wato ba da gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma duk wani aiki na alkhairi, sawa'un azkar ne, salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ne, istighfar ne, hailala ne, matukar kana ambaton Allah, to matukar kana samun karfi da rayuwar wato zuciya. Da kuma ziyartar kabari, mutum ya dinga zuwa ziyartar makabarta, yana gani wane da jiya ka san shi yau yana cikin kabari, ko baka san mutum ba ka je dai ka san dai mutum ne ake sawa a kabarin, kana tsaye za ka ga an daga an sa shi, da shi ne mai mota, mai yawo, mai kasuwanci, mai waye tafe-tafe business nan can, da shi ne yana tsawa kar ai kaza ai kaza ai fada, yau gashi shi kansa din bai iya mallakawa kansa komai ba, rigar da ya sa ya fita magashi yanzu an dawo da shi gida, gidan da shi yake shiga gidansa yau daga shi ake asa a gidan, botin din riga a balle, rigiyan wando a kunce, a zare nan a zare nan, agogon a cire, zobin a cire, a bashi tsindir shi kadai, a zo a ce wasu za su yi masa wanka, da safe shi ne ya wanka, ya shafa mai, ya shafa turare, ya yi taje kansa da gemunsa, ya fita in yana da gemu, sai ga shi yanzu wani ne zai yi masa, a daga shi a wanke shi a juya shi, a sa shi a alkafani, a zo a ajiye shi a sallace shi, a je a boye shi, shikenan daga cewa an ce wani ya rasu, shikenan sunansa ya kare, in sa an sa in yana da wata zuri'a da ya bari, to in shine in an gani za a ce wannan gashi na wannan dan wane ne, ko kuma ya bada wani ilimi mai amfani da zai amfane shi, ko kuma wani sadaka da ya gudanar su ne za su amfane shi, amma ya tafi baya da labari. To irin tuna irin wayannan suna rayar da zakatan bayi, mutum ya ji cewa fa ya kamata ya mai da hankalinsa ga addininsa da abin da zai amfane shi a nan duniya da kuma lahira. Wannan kenan wani bangare na abin da yake rayar da zuciya. Ina muka dawo kan abin da yake kashe zuciya, kuma babu abin da yake kashe zuciya kamar kafirci. Kafirci wa Allah subhanahu wa ta'ala yana zama zuciya ta zama tumattacciya. Shi Allah yake cewa man kana maytan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Shi yanzu mutumin da yake matacce ne da muka rayar da shi yana tafiya a cikin haske, zai yi a ce mutumin da yana cikin duhu ba zai iya fita ba, ba su taba zama daidai ba. Saboda haka imani shine rayuwa, kafirci shine mutuwa. To kada mutum, idan har mutum yace bai yarda da Allah ba subhanahu wataala, ko bai yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, bai yarda da Qur'anin Allah ba, to wannan zai kai mutum ga kafircin da ya rufe zuciyar. Ko da ka ganshi jikinsa yana da karfi, yana gudu, yana tsayawa, yana kamawa, yana ci, yana sha, jikin ne da rai amma zuciyar matacciya ce. Saboda haka wato kafirci shine uwa uba na ruguza zuciyar mutum. Abu na biyu shine shirka. Shirka yi wa Allah tarayya na cewa wato akwai wani abin da zai amfana kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, wannan abin ya girmansa yake, ya kankantarsa yake, ya dadewansa yake, in ba Allah ba, ba kamar Allah ba, duk wani abu ba Allah ba sunansa halitta ne. Allah ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Kada ka ambaci wani abu wanda ba Allah ba, in ka aikata wannan abin da kake ambatawa bai iya amfanan ka, bai iya cutar da kai, in ka aikata ka zama cikin azzalumai. Duk wani abin da mutum zai ce yana da amfani shine ya riya wa kansa yana amfani, amma hakikanin gaskiya bai ya amfanansa, kuma a wajen Allah bai ya amfanansa. Da yawa za ka samu cikin mutane wani ya bar sallah ya ce me yasa, wai zai yi mu'amala da aljanu ya yi kuɗi, ko ya sa mutane su yi kuɗi, ko ya yi mulki, ko ya sa mutane su yi mulki. Wani za ka ga yana amfani da jinin dan adam don ya samu abin duniya, kuma Allah in ya ga dama zai ba shi ɗin. Wani zai je amfani da najasa ka duba irin kazanta wanda fadinsa ma ba daɗi. Mutane wasu ji mutum ya sa yara, akwai wasu yara da aka kama su suna zuwa bola suna tsantan irin kayan kazanta na haila da aka jefar ɗin nan tsumman nan, irin wannan sun bi suna ɗibawa, wai za a je a yi tsafi da su. Kazu don Allah, mutum shi wanda ko ita wanda abun ya fita cikin da ko ita da ranta ta tsaya gaban ka, me za ta yi maka? Balle wannan kazanta da ya fita abin da ba a so a ganshi, ko ba a so a cin shi nashi, ba a so a taba shi. Allah ya ce ma wajen haila, Allah ya ce fa'tazilun nisa fil mahid, kul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid. Amma wai da wannan za a diba, aje za a je a yi wani abu wai don a samu duniya. Kaga wata zuciya ce ta riga ta mutu, amma zuciya da yayin ya ce kana karanta kul huwa allahu ahad, kana karanta ayatul kursi, kana karanta fatihatul kitab, kana karanta amanar rasul, kana karanta laqad ja'akum, ga falaki da nasi, alqur'ani yana gabanka, ga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam, addu'ar shiga gida da fita gida da kwanciya da tashi daga bacci, addu'ar in kana tsoron wani zai cutar da kai, ga abin da zaka yi, ga addu'ar, ga sunan addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam, ga sunan adadin su, Allah kadai san yawan su. Duk wannan mutum da yake zuciyar ta riga ta mutu, ta dauki hanyar lalacewa, to in ka ce musu yanzu da zaka ga wani mutum zai ce malam da Allah ina so ina da wani damuwa ne da Allah a taya ni da addu'a, kuma ko me za a bani in yi na addu'a, idan ka ce masa to ga addu'an da zan baka, kaje ka dinga cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ko ka ce masa ka dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ko ka dinga cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ko ka ce wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Sai ya ce to na ji malam, Allah ya saka da alkhairi, sai ya tafi. Shikenan sai ya ce ka ba ga irin su ba dan izala, kawai dan nace ina magana yana ga wannan rabbana atina, yau zai ga mu rabbana atina la ilaha illa anta, yau za a ga mu hasbuna Allah, duk ba na sani ba. To kaga zuciyar taka ta mutu, babu imani ne, babu Allah a zuciyar. Amma an baka ba wa'annan kalmomi ko ince ayoyi ko yankunan ayoyi da aka faɗan nan, kowanne daga ciki ka ji waye ya fara faɗa ko me aka ce a kansa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, wa ya fara faɗa Yunus bin Matta, annabi Yunus ne ya faɗa lokacin da kifi ya haɗe shi. Allah yake fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah yake fastajabna lahu wa nadaynahu min al-gham, yace wa kadhalika nunji al-mu'minin, muka ansa masa muka tsirar da shi daga wannan bacin rai da ya shiga ciki da tashin hankali da ya shiga. Allah yake muka fidda shi, sai Allah yace hakan nan zamu tsirar da mu'minai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'ar Yunus bin Matta, da'watu dhannun, addu'ar dhannun shine la ilaha illa anta subhanaka, babu wani musulmi da zai roki Allah da shi inji annabi alaihi salatu wasalam, face sai Allah ya bashi. ولولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون, ده تسبيح ان الله في لا اله الا انت سبحانك. تو ان كان ده damuwa ka lazanci wannan Allah zai ma mun fita, amma imaninka ne zai yi aiki, ko kuma hasbunallahu wa ni'mal wakeel, shi wannan nasa ne, wa ya fadi hasbunallahu wa ni'mal wakeel, annabi ne da sahabbai. Kuma Ibn Abbas yana cewa Ibrahim alaihi salam ya fada lokacin da aka jefa shi wuta, Allah ya tsare da shi, annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai sun taru, munafikai suka ce mutanen fa sun taru, sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, sai Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su, sun koma da ni'imar Allah da falalan Allah da kariyar Allah, mugunya bata shafe su ba, dalilin hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ka gani, da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, annabi da aka tambaye shi yana yawan fada, yace ya gama tara alkhairin duniya da lahira, kuma sifa ne na bayan Allah na kwarai. Saboda haka wato alama kenan da in mutum ya lazimta zuciyarsa za ta samu rai. Sannan rayuwar zuciya, zuciya ce wacce ta nisanci wato munafurci, bayan kafirci, bayan shirka sai munafurci. Idan zuciya akwai munafurci, to wannan zuciya ba ta da lafiya, ita ce zuciya mai fuska biyu. Shi dai kawai ya zai iya zauna da kowa lafiya? Wasu suna da irin wannan, sun ɗauka wai hikima ce, dabara ce. In ka zo wurin mutanen kirki ka saje da su, kai ma na kirki ne. In ka je wajen mutanen banza sai ka saje da su, kai ma na banza ne. In an zo gun wannan ana zagi wancan, ka hadu da su ka zage shi. In ka je gurin wanda aka zagan kuma, shi ma in ana zagin wani shi ma ka hadu da su ka zage wa'annan din. Wannan zuciyar ba ta da rai. Kuma munafurci yakan sa mutum ya zamanto ba ya da damar ya ibada yadda Allah yake so. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا منافقي بزي إيه إبادة يد الله كسبا منافقي كل شيء رياء ده يودرا ده نوكي نوكي أما يتعي الدين الله يد الله يسوب بزي إيه إبا إن زي استشغال صلى ده كسالى جكي زي وإنما دون أنا غنين سني إن با أغني بزي إيه إن يازو شير وبيع سي باير إن كاغا يا باير أزوليني to wannan duka me yake kawowa munafirci sai daga cikin cututtukan zuciya kafin tsaya akwai wato hasada hasada musiba ce hasada sifa ce ta yahudawa wanda kathiru min ahli alkitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran fa allati hasad min indi anfusihim da yawa cikin wato ahli alkitab sun so su mayar da ku zuwa kan tafarkin su bayan kun yi imani me yasa saboda hasada ke cikin zukatan su hasada farkon zunubin da aka halin aka sabawa Allah a sama ita ce hasada farkon zunubin da aka sabawa Allah a ƙasa ita ce hasada farkon zunubi a sama iblis da Allah ya kai wa Adamu sajada yayi masa hasada ya za a ce khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ni ka halice ni da wuta shi ka halice shi da laka ai na fi shi da raja ya zan yi sajada daga hasada yi wa Adam a ƙasa ƴaƴan Adamu alaihi salam Habila da Qabila lokacin da Allah ya umarci Adamu ya aurar da wanda suka yi so ƴan biyu na wannan ma wancan na wancan ma wannan sai shi ɗayan wanda shi bai yarda ba ɗin shine Qabila sai ya ce da ɗan uwansa zan kashe ka me yasa saboda me yasa ƴan uwansa kyakkyawa za a bai wa wancan ya za a ce wancan za a bashi kin bin umarnin Allah kin bin umarnin mahaifi ya kai shiga matawa Allah nafsu qatala akhihi fa qatala zuciyarsa ta riya masa ya bi zuciyar ya je kashe dan uwansa me yasa saboda hasada to hasada ita ce malamin suna ta'arifin sa wato mutum yayi fatan ni'ima da take tare da wani ta gushe wani yana samun alkhairi kaji baka so ya samu mafi munin kuma kaji baka so ya samu kuma koda kai ba za ka samu ba dai hasada ita ce kai ya rasa ka samu kaga in bai fadi banza ba kenan amma wani kuma hasada sa ko ba zai samu ba shi wadatacce ne mai yiwuwa yana da shi amma baya so kai ka samu kuma wanda baya da shi din shi ma haka saboda mu hasada ta yi muni baya da shi yanzu da za a kawo wato wani abu a ce za a bai wa wani amma in ba a bashi ba kai ma ba za a baka ba sai ya ce eh kar a ba kowa din a tafi da shi zai gwammaci haka amma wani hasadansa din za a bashi ko za a baka zai ce a bani in ba a bashi ba za a baka sai ce a bani amma idan ka ce in ba a bashi ba kai ma ba za ka samu ba zai ce to gara mun rasa duka na taba ba da misali nan ko anan ne wani yana wani wahalansa aikin wahala sai wani mai hakwalan mota ya zo sai ya ce shi mai mota ya ce Allah ya bani mota mai kyawu sai in baka wannan ya ce a'a ka zauna da hakwaranka neman zauna da ka wato bayya so wancan ya hau mota mai kyau shi gara ya zauna babu din akan a bashi wancan din to hasada musiba ce shi yasa duk lokacin da ka ji kana hasadan wani to kai masa addu'a kar hasada taka ta same shi kai addu'a Allah ya albarkace in wani abu ne ka gan shi da shi Allah ya albarkace shi in shi ne kake hasada kai addu'a Allah ya kare shi to za ka yi nasara akan zuciyarka da abin da yake damunka amma in ka bi zuciyar mafi munin hasada shi ne hasada na mutum zai aiki da shi kamar kana hasada mutum in ka ga za a bashi ko ka je ka ce kar a bashi ko kuma ka yi wasu dabaru dai na yadda za a yi mutum ya rasa wannan abin amma ka ji a zuciyarka kamar ba ka so wani ya samu abin sai kuma ka danne zuciyarka ka yi masa fatan alkhairi to wannan ba Allah ba zai kama ka ba amma in ka yi aiki da hasadan in ka yi fulici ko ka ci gaba da gaba da shi akan abin to nan ne musiba to muke yi hasada Allah shi ke rabawa shine Allah ke cewa am yahsuluna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli Allah ya baiwa annabi annabta sai gashi ana masa hasara Allah ya ce ahum yaksimuna rahmat rabbik shin suna suke raba ni'imar rahmar ubangijinka Allah shi ke bayarwa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya mu muka raba rayuwarsu a duniya arzikin su a duniya saboda haka arziki daga Allah ne kar mutum ya ji a me yasa wani ya samu ya akai wani ya kudance ya akai wannan ya talauce ba ruwanka kai ta kanka taka ta ishe ka kaga ne za mu tsaya nan Allah ya sa albarka ga abin da muka samu alhamdulillah rabbil alamin amin baraka na'am tumi ne tumbuyin
sannan shi ne wanda ke cewa shifar din azumi ne kin guda uku sai ya kawo su kuma ya dai kawo su aka rubuta sai ne kuma take mana ta bude bakin karfe 5
mu an sa tambayar wata mata ta shekaran jiya miji baya
ta ci da sha kuma baya tufafa yaran
eh
na malam mun fara da muka lokaci man cin mana muka kade shi ina da shi ne karshen wancan shekaran jiya
eh wato batun ci da sha ko ciyarwa ko wani abu wa'annan abubuwa ne wanda sananu duk lokacin da mutum zai shiga aure ya san cewa wato haki ne a kansa ciyarwa shayarwa tufatarwa ilmantarwa kula da lafiya matsuguni kare mutunci duk wannan haki ne akan miji to wani lokacin wato yau da gobe ɗayan biyu zai faru ko dai rayuwar ta zo ta zamanto ba su samu natsuwa ba ya zama akwai rashin jituwa saboda haka miji sai kaga ya watsar da daukan ɗawainiyar da ke kansa wani lokacin kuma ba shi ne bai so yayi ba yau da gobe ne Allah ya jarrabe shi da babu wato da yana yin komai amma yanzu kuma babu a hannunsa
na'am
to idan akwai ne tukun ya zama babu ni shawara ta anan ayi hakuri don duniyar manawa take
na'am
alalla ba kafin Allah ya yassare ko kafin kuma ta mu ta same mu amma idan mutum yana da hali ne tukun bai yi to gaskiya wannan bai kamata ai shiru a zauna ba a dauki matakai na lalle sai ya saukar da hakkin da ke kansa in ba zai iya saukewa ba to a huta daga musibar sa amma wannan ba zai hana ba a ce mace ko ba zai sa ba a ce mace tunda baya kaza ni ma ba zan yi kaza ba kullum ba a warware barna da barna ana warware barna ne da gyara Allah subhanahu wataala yace wala tasawil hasanatu wala sayyi'a sai idfa billati hiya ahsan mummuna da kyakkyawa su zama daidai tattun kuɗe mummuna da kyakkyawa idan shi yayi ba daidai ba to a saka masa da daidai din ko Allah zai sa ya gane in bai gane ba kuna lada a wajen Allah wannan ba zai sa mace ta ce ba ruwan shi da ba ruwanta da shi ita za ta fita anguwa ba sai ta tambaye shi ba ta zama dai kawai mai zaman kanta ta fita lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ta ga dama ta yi abin da ta ga dama wannan ba daidai ba ne lalle ne mace ta yi iya kokarinta ke a auren nan fa aljanna kike nema ba duniya ba kada don cewa miji ya musguna miki ke mace ce za ki musguna masa kada ya yi miki ba daidai ba ta nan ke mace san inda za ki masa ba daidai ba duniyar ba wurin ɗaukan fansa ba ne a'a wurin ibada ne takuri za a yi da juna don a cimma sakamako mai kyawu wannan kuma na cewa farillan azumi guda uku ne sai ya zo ya ambaci abubuwa wanda dukkansu a ɓangare ɗaya suke don ya ambaci muftiran ne wato rukunan azumi abu biyu ne na farko shine niyya na yin azumi na biyu kuma shine kamewa daga abin da zai bata azumi shine al-imsak 'anil muftirat to idan ce kamewa daga abin da yake bata azumi ci da sha da tarewa da mace duk wani abin sha'awa sun shiga ciki duk abin da zai bata azumi saboda shigansa ciki ko kuma saboda aikata shi to wannan za a ce wato daga cikin muftirat ne saboda haka niyyar farillan azumi biyu ne da yake baya jin ana ambaton sunna ne
na'am
bai ji bane ko bai kusanci inda ake fada bane amma ai mun fada a wannan wurin ma mun fada shine daga cikin sunnonin azumi akwai wato ta'ajjulul fitri da ta'khirus suhur gaggauta buɗe baki lokacin da aka ce rana ta fadi to kar mutun yayi jinkiri ya aje azumi wannan sunna ce sannan kuma jinkirta suhur yanzu karfe 5:16 muka ci alfijir yana ketowa to mutum ya zo ya ci abinci kamar karfe 5 haka kaga ka jinkirta sahur to wannan yana daga cikin sunna akwai daga cikin sunnonin da ake so mutum ya yi akwai in mutum zai buɗe baki ya yi buɗe baki da dabino wanda yake rafa danyen dabino in bai samu ba da dabino haka in bai samu ba zai buɗe bakinsa ko da ruwa ko da wani abu sannan kuma da sallar tarawihi ita ma sunna ce a cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan suna daga sunnoni sannan kuma akwai ayyuka na alkhairi da za a yi da yawa duk wani aikin alkhairi da ake a wani lokaci to wacce ramadana ya fi wallahu a'lam.
Na'am.
Sai kuma wace take sun sha ruwa karfe 5 wannan shi nayi na fada. Azumin sai na nan ba komai.
Na'am malam.
Na'am.
Kan san bude nan.
Bismillah.
Masha Allah, sai shi Ramadan Mubarak. In lokacin sha samu ku a yi buguwa ku tambaya, sai tambayan ku a wannan lambobin namu sune 08024972719. Akwai masu bai 08036127779. A karan kala za a yi samun mutum da ya tara munafurci hasada da wasu abubuwan da zuciya gaba shi kadai ya tara wannan gaba daya.
Ba ana samun mutum mai diabetes, mai BP, mai cholesterol, mai
na'am akwai su
to shi kadai ne amma ya hada duk wa'annan cututtukan to haka shi ma wancan cututtukan mutum za ga akwai hasada, akwai munafurci, akwai kafirci, akwai shirka, akwai bid'a, duk ya hada su.
Mai tafi shi malam.
Ah, Allahu musta'an.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Addu'a cikin zuciya baki a jiki baki baya motsi kenan.
Baki baya motsi.
To,
a cikin sallah?
Ha, a cikin haka. Assalamu alaikum. Radio ka. Wa alaikum salam. Bismillah.
Marhaba.
Alhamdulillah. Bismillah.
Tambaya
ina cikin tambaya na tambaya na shi ne mai yawanci bin kici da siya zai sa ba. Don
suna kula macin
da
Na'am.
Kuma tambaya na ne bi a kan gina addu'a Ubangiji Allah ya sa ya gina halayen da yake.
Ubangiji Allah ya sa me?
Kina jin mu?
Me kika ce?
Yake a kan gina addu'a akwai halayen da ba ce to a kan shi addu'a ne sai ya gina da saura duka duka.
To to to.
Ki dan saurara. Amin.
Yana waya ba zai
ya mata waya suna hira ba amma ba wannan zai yi ba muna bata wancan lokaci. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Bismillah.
Yawa malam barka da zuwa.
Marhaba, barka da ganinka ko jinka.
Yawa yawa tambaya na shine da akwai sabar da na sa a cikin amma ni ina jin abu ko corona. To
a
wannan azumi na
ba abin da
ya
sa
zai su ko abin da ya sa. To. Kidan saurara. 08024972719. Akwai 09036617279. Dan ka neman wannan live ka sanya ka gwada daya line wata kira ko za ka sani mu. Kana kana ko za ka amsana ga gaba daya line yayi shiru.
Mai tambaya mu ta farko tana tambaya kan addu'a ba mu hutsa baki. Wata ran mutum wani lokaci zai yi haka amma galiban addu'a mutum ya guda bakinsa yana addu'a so samu ne yana jin mamuriyarsa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir li rabbi ighfir li khati'ati rabbi ighfir li wal kana furtawa shine daidai amma wani lokacin zaka iya kai addu'a zuciyarka don wani abu da ka gani kana neman Allah ya baka kace Allah ka bani irin wannan abin ko Allah ka kare ni daga irin wannan abin. Amma in a sallah ne to lalle ne mutum ya bude bakin sa yana motsi a wajen addu'a ko wajen karatu. Ba a yin karatu a sirce da rashin motsa baki.
Na'am.
Na fata an gane.
Na'am.
Sai
ya tafi.
Na'am. Mai cewa wanda yake waya da mace ko amma ba aurenta zai yi ba, kace ba daidai bane ko?
Na'am.
Haka ne ba daidai bane. idan zai aure ta ya aure ta, in ba zai aure ta ba ya bar ta mai auren ta ya aure ta, amma ya rike ta akan yana son ta kuma bai aura ba, kuma bai bar ita ba ta je wurin wanda zai aure ta ba, wannan ya shiga hakkinta, ba daidai bane. Sai kuma addu'a da take nemawa mijinta, na'am, sai wannan kuma da saka rob a hanci yana jin amuko abin nan da amuko gurin sa, in dai sa rob ne haka ka dauki rob ka dan kasa a hancin ka, sai daman ka zaka ji amuko gurin ma tunda kana numfashi ai iska na shigar da shi,
na'am malam,
wato zafin rob din wannan ba komai bane, ba zai taba azumin ka ba, amma dan ka donkola rob din kato haka kasa ta yadda zai je sauka, ka ji amuko gurin ka ya sauka har yana maka zafi yana kona ka, to wannan kaga zai bata azumin ka, saboda kan zaka sa roba hanci ka dauka kadan haka yadda zaka shafa a cikin karan hancin ko in ce a cikin ramin hancin ta yadda zaka ji shi ne haka, wannan ba abin da zai yi da azumin ka, haka ko irin wannan da ake zuka wani rob kamar yatsa din nan wanda yawa shi ma ba zai bata azumi ba insha Allah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Bismillah.
Ya
fara kwanta da
aduwa.
Ya fara.
Alhamdulillah ya kokore. Na ga Allah bismillah. Allah abubuwan zai jawo mana fushin Allah wanda ba mai tambaye ba. Misali ma'aikaci ne na NBA. So suka samu mutum ma bai je aiki kwana ɗaya ba, ko kuma an je ba a karar da shi a wajen aiki ba. AES zai yi forwarding ma zuwa a Herod wajen Bukiya. Sai a rike masa salari na wata uku. To wannan misali ɗan wani sashi ne kwana ɗaya bai je ba, ko kuma dai wani abu ya faru, to a wannan watan ya dace a rike masa, ko kuma a kara ba yake a rike masa, wannan ya sha faruwa suna gani ko da na Allah su ma ran suna da sani ko ba su da sani, waɗannan abubuwan talibcin sun yi yawa kushi Allah ba za mu hannu kan Allah, saboda haka sun killa shi a gaban mu ne, ba Allah ya daura su a kan mu. Malaman kuma wakilin Allah a ma'adari ne, saboda a su ci hankalin su tun da lokacin ya fiya ne su samu ya fiya mutane, malaman ya ci hankalin mutane ga wannan yanayi. Assalamu
alaikum. Amma kar ka sauka, ina da tambaya. Lokacin da ake ɗaukansa aiki ɗin, an ba sa sharaɗi cewa in ka yi fasa zuwa rana ɗaya za a cire albashinka na wata uku, an gaya masa haka ko ba a gaya mar ba? To kuma lokacin da aka je baya wurin aiki na kwana ɗayan nan, shin dama baya tafiya ne tukun suka zo suka ga rana ɗayan, ko kuma kullum yana zuwa tukun rana ɗayan ne bai je ba kuma suka ga bai zo ba?
Kullum yana zuwa kuma kwana ɗayan ne ba a tabbata da shi ba, wanda fahimi ne garo ne nake ba ka.
Na fahimce ka, a maganan ka din ma na fahimce ka tunda ka ayyana wannan wurin. Na fahimce ka, kalas. Kalas, kai hakuri.
Shike da malam zai baka ansa insha Allah. Bismillah.
Wannan kadiya ce wato muayyana wanda ta faru a wani wuri akan wato wani mutum. A ka'ida na musulunci, a ka'idar aiki. Ko ba na musuluncin ba, babu zancen mutum bai je wurin aiki kwana ɗaya ba a ce an cire an ba hana shi albashi na wata uku don a ladattar da shi. In doka ne, dama doka yana nan zai zama a rubuce ne. Ko kuma kafin a dauke ka din za a baka sharaɗi. In ka kasa zuwa kwana ɗaya ba tare da uzuri ba, baka gabatar da dalilin ka na rashin zuwa ba gamsashe, to za a hana ka albashi na wata uku, ko za a sa tsarin ɗinka na wata uku. In yace ya yadda, dama bisa sharaɗin da ka yadda ne. In baka zo ba za a yi haka. To amma abin da ba haka ba ne, kuma yana zuwa rana ɗaya ne bai zo ba, an yi abin da ba daidai ba. Kuma wannan cewa da kake ko mun sani ko ba mu sani ba ba zai yi mu san irin wayannan abubuwa ba mu tafsilan na abubuwa sai wanda yake cikin ne cikin system din da ya ga an yi wayannan yana faruwa a duk wasu ma'aikatu da ake da su yawanci irin wasu dokoki suna faruwa wani lokacin shi babban ne don son zuciya zai sa don cutar da wani wanda yana gaba da shi wani lokacin kuma a'a za a sa wannan dokan ne a boye a ƙasa sama ba su sani ba don kudin wata uku nan in yazo ya dinga shiga wani wurin da ba na waje ya kamata ba duk wannan abubuwa ana faruwa umumin muna magana me yasa yanzu muke magana akan gyaran zuciya ai don mu kawar da irin waɗannan barnan ne mu daina irin waɗannan hayaniya da ake yi abubuwan da ba su dace ba kowa ya san matsayinsa arziki Allah ne ke bayarwa hasalan da kake wa mutum gaba da kake wa mutum ba zai hana shi ba kuma irin wannan abin da ake yi mutum zai zamanto zai zama arrogant da ake cewa ko zai zama wato wani wannan din kamar ana training din sa ne shi mai zama wani mai hali mara kyau musamman in karamin ma'aikaci ne ake musguna masa ran da shi ma ya haye din in ba Allah ya kiyaye ba sai shi mai dinga musgunawa na kasa yaushe kenan zai gyaru kaga ba ranar gyaruwa amma in manya suka nuna na kasa tausayi yayi kuskure ayi masa fada yayi kuskure aje a ce to kai kuskure zaka biya tara a wata nawa yake ake biyan sa in bai zo kwana daya ba sai a dibai bai salarin sa dibai into 20 go 30 din a kirga nawa ne kamata a cire kudin nan a cire sai a sa wani azusu na abin da zai zama amfani ne na wajen ya zama kuma wannan din an riga musu bakkan an gaya musu cewa duk wanda bai zo aiki ba za a cire albashin sa na kwana daya ya sani in bai zo ba ya san an cire in kuma an ga ana wasa da abin za a sake taruwa a zauna to gashi muna cire albashi na kwana daya ba bai zama wani abu ba to wanda bai zo za mu cire albashi na kwana biyu misali ayi abun za a yi abu ne don mutane su gyaru don a zauna lafiya amma kawai mutum don ka zama kai ne wani abu ka dinga gallazawa bayin Allah kamar babu kiyama babu hisabi wannan ba ɗabi'ar mumini ba ne Allah ya kiyaye Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana kamar yadda dazu na faɗa yau ranar juma'a ce ranar da ya kamata mu duƙufa cikin addu'a Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya karbi azuminmu Allah ya karbi addu'o'in da bayin Allah suke mana masoyanmu a ko'ina Allah ya nuna musu alkhairi mutiya ko'ina Allah ya shiga tsakaninmu na mutum ko aljani duk wanda yake son dan uwansa da alkhairi Allah ya nuna masa alkhairi duk wanda yake nufin dan uwansa da sharri Allah ya mayar masa da sharrin sa masu sihiri da dubo-dubo Allah kamar musu da sharrin su wannan addu'a wasu ina faɗa suna jin zafin shi me yasa zan ce Allah ya mayar musu sihirin su me yasa ba za mu ce Allah ya ba su lafiya kawai ba a'a muna addu'a Allah ya bai wa mara lafiya lafiya amma kai ko ke da kuka yi wannan abin Allah ya mayar muku da tayan ku abinda kuke so ku gani na musiba akan wani Allah ya mayar muku in za ku daina ku daina in ba ku daina ba kuma ku jikkata ba shi ne ba wa ina kabudun fa akibu bi mithli ma akibu dun bi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تؤتر علينا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإمائنا يا رب العالمين وأمضي الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين
الحمد لله ما صرنا أنصر عيشير رمضان مبارك